Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan sansanan horar da mayakan ISIL ke yammacin Libya jiya Juma'a kan iyakar Tunisia, suka kashe kuratan 'yan ta'adda da dama. Jami'an ma'aikatar tsaro a nan Washington sun ce mai yiwuwa an kashe Nuruddin Chokchen, wani jigon kungiyar ISIL a harin. Sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaro Peter Cook ya ce mun hakikanta cewa harin yayi nasara. Ana alakanta Chokchen da manyan hare-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar Tunisia bara, ɗaya a gidan juju, ɗayan kuma wanda aka kai a wani wurin shakatawa da ke babban birnin ƙasar, aka kashe aƙalla mutane 60 a hare-haren biyu. Prime Ministan Burtaniya David Cameron ya ci mai yarjejeniya da sauran shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai 27 jiya Juma'a na kyale Burtaniya ta ci gaba da kasancewa memba a kungiyar a matsayin yar gata. Cameron ya ce zai gabatar da yarjejeniyar ga majalisar zartarwarsa, mataki na farko da zai kasance wani yaki mai tsawo mawuyaci kuma na jan ra'ayin masu kada kuri'a a Burtaniya su goyi bayan ci gaba da kasancewa kasar memba a kungiyar da ta kunshi kasashe 28. Za a kada kuri'a raba gardamar ne akan wannan batu cikin watan Yuni, kuma kawo yanzu ra'ayoyin jama'a sun bambanta tsakanin jama'a, inda waɗansu suke goyon baya, waɗansu kuma suna hamayya. An ci mai yarjejeniyar ce bayan wani taron kolin kwanaki biyu da kungiyar tarayyar Turai ta yi a Brazil, wato Brussels, inda membobin kungiyar suka amince da wani sassauci da Cameroon ya kira matsayin gata. Sassaucin dai ya haɗa da ba Burtaniya 'yancin ƙayyade tukuicin da za a ba ma'aikata daga ƙasashen kungiyar tarayyar Turai da suke zuwa aiki neman aiki a Burtaniya, da kuma tabbacin cewa ba za a ɗauki wani mataki kan Burtaniya ba sabilin ta yi amfani da kuɗinta na fam a maimakon amfani da kuɗin euro. Har wa yau ba tilas ne Burtaniya ta kulle dangantaka ta kud da sauran ƙasashen kungiyar tarayyar Turan ba. Da farko dai waɗansu shugabanni ba su goyi bayan amincewa Burtaniya ta rage kuɗin tallafin da ake ba ma'aikatan ƙasashen ƙetare ba. Sai dai babu ƙasar da za ta so ta ga Burtaniya da irin ƙarfin tattalin arzikinta da kuma na soji da take da shi ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turan. 'Yan siyasa Burtaniya da dama, musamman masu ra'ayin riƙau, suna so Burtaniya ta fice daga wannan ƙungiya sabili da batun tattalin arziki. Sai dai kuma suna cewa dokokin ƙungiyar tarayyar Turai kan irin waɗannan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar 'yanci rani da yadda za a hori masu aikata laifuka su ne kan gaba a dokokin ƙasar Burtaniya. An sake kama madugun adawar ƙasar Uganda Kizza Besigye jiya Juma'a karo na biyu a cikin kwanaki biyu, yayin da sakamakon zaɓe ke nuni da cewa yana biye a matsayi na biyu nesa da shugaban ƙasa mai ci yanzu Yoweri Museveni. Shaidu sun ce 'yan sanda sun ta sakiyar Besigye da waɗansu ƙusoshin jam'iyyarsa ta Forum for Democratic Change, suka tafi da su daga shalkutar jam'iyyarsa da ke Kampala. 'Yan sanda dai sun yi amfani da barkunan tsohuwa a harabar jam'iyyar lokacin da shugabannin ke wani taron manema labarai game da maguɗi da suke zargin hukumomi na tafkawa a wannan zaɓe. 'Yan sanda sun ce an kama Besigye ne sabili da yana shirin sanar da sakamakon zaɓe, abinda suka ce ya saɓa wa dokokin zaɓe. Kakakin 'yan sandan Fred Enanga ya shaida wa kamfanin dillancin labarai Associated Press cewa an kai Besigye gidansa kuma ba a hana shi walwala ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana damuwa da tsare Besenge, ya kuma yi kira ga shugaba Museveni ya yi wa jami'an tsaronsa iyaka. Kerry ya zanta da shugaba Museveni ta wayar tarho jiya Juma'a, inda kuma ya bayyana cewa abin da 'yan sandan suka yi ya sa alamar tambaya a tabbacin da Uganda ta bayar cewa za ta gudanar da zaɓe da zai zama karɓaɓɓe ba tare da cozartawa ko kuma tsangwama ba. Kerry ya kuma yi kira ga Museveni ya kawo ƙarshen daƙile amfani da hanyoyin sadar da zumunci da kuma hanyoyin harkokin kuɗi na tafi da gidanka. Sakamakon farko da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar na nuni da cewa shugaba Museveni yana kan gaba da kashi 63 cikin 100 da kuri'un, Besenge kuma yana biye da kashi 33 cikin 100. Sakamakon dai ya kunshi akalla rabin mazaɓu 28,000 da ke faɗin ƙasar da kawo yanzu aka sanar da sakamakon zaɓensu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta buƙaci wani alkali ya gaggauta umurtar kamfanin Apple ya kiyaye umarnin da wata kotu ta bashi na buɗe wayar da wani ɗan ta'adda ya yi amfani da ita bara a harin da aka kai San Bernardino. A cikin buƙatar da aka gabatar a kotun jiya Juma'a, masu shigar da ƙara sun soki sanarwar da shugaban kamfanin Tim Cook ya fitar da kakkausar lafazi, inda ya ce kamfanin zai ƙalubalanci umurtar kotun da nufin kare sirrin abokan hulɗar kasuwancin shi. Masu shigar da ƙara dai sun ce a maimakon taimakawa wajen binciken ƙazamin harin ta'addancin da ya janyo asarar rayuka, sai kamfanin Apple ya mai da martani tare da fita bainin jama'a yana bijire ma wannan umarni. Suka ce kamfanin ya ƙi taimakawa a buɗewa gwamnati wayar ne domin kawai yana ƙoƙarin kare hajarsa. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama ya karrama alkali Antonio Scalia yayin da aka aje gangar jikinsa a kotun kolin Amurka da ke nan birnin Washington.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne.
Zan rabi ku tausaya wa matanku ƴan uwana. Shi na safari
ɗan'uwana,
domin kauce dukkanin shari
ɗan'uwana,
don waken nan ya zama alkhairi
ɗan'uwana.
To, ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana ne akan yadda cutar hawan jini yake shiga jikin bil'adama. A rahotonmu na biyu da na uku za su yi magana ne akan cutar daji, wato kansa. Yayin da rahotonmu na hudu zai yi magana akan cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Rahotonmu na biyar zai yi magana ne akan yadda aka gudanar wa jama'a aiki na cututtuka daban-daban a jihar Zamfara. Baya ga waɗannan rahotanni, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka da ke Abuja, akan halin da ake ciki a Najeriya game da ɓullar cutar lasa.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
Dan shi aure yana da tsarin shi,
ƴan'uwana,
ba haka nan ba za ka nemo shi,
ƴan'uwana,
sai ka tabbatar da ka san shi,
ƴan'uwana,
Allah haka yayi zancen shi ga ƴan'uwana.
Ya zuwa yanzu, cutar hawan jini na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka manya har da ƙananan yara a Najeriya. To, ko me ke kawo ƙarin yaɗuwar cutar musamman a Najeriya? Halimatu Abdullahi daga jihar Jigawa na ɗauke da rahoto.
A wannan karan mun yi hira da Dr. Aliyu Fati, ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse a Jigawa.
Hawan jini shi kuma ya kasu kashi biyu daman, akwai wanda ake cewa na primary, akwai kuma na secondary. To na primary din shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba, amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara 40 zuwa sama. Aka fi samun shi. Sannan akwai na secondary. To shi na secondary shi kuma an fi samun shi a yara. Da abinda ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili shine ake nufi da secondary. Kuma fi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara din, na farko kuma wanda shi yafi kowanne yawa shine cutan koda. To idan yaro yana da cutan koda, ko yaro ko saurayi yawanci, to daga wannan cutar koda din ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini. Sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara, akwai wanda dama ake haifan su da shi, akwai matsala wajen haihuwa din, to wannan zai iya kawo. Akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawo, ana kiransa rheumatic heart disease. To wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kamar kurajen lagwada da yara suke yi. Wasu wanda ba su yi dace ba, ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini, sai su je su taba ita zuciya din. To wannan da ya ƙarshe sai ka ga ya kawo musu ciwon zuciya, har zuciyar ta zama ba ta aiki, ta sanar da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga.
Ko akwai waɗansu hanyoyi ko kuma rigakafi da za a yi domin kare yara daga hawan jini?
To rigakafi dai kamar yadda muke ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini din. In kamar na cututtukan koda ne, to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi, musamman shan magani barkatai, maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya, ai ta dura wa yaro magani mai daci ko mai wani abin nan haka. In ma maganin asibitin ne, likita bai ce a sha ba, an je chemist kawai an siyo an sha, irin wannan magungunan barkatai yana haddasawa. Sannan kuma kamar wancan cututtukan fata irin su lagwada din nan, da yaro an ga alamun daya ya fita jiki, lalle a garzaya asibiti a mishi magani tun kafin ya yadu yayi yawa har ya shiga zuciya. Kuma irin su shan taba, ga iyayen da suke shan taba yaran su na wajen, dan shan taba ita ma tana kawo ciwon koda wanda shi kuma yakan kawo hawan jini din. To wannan duk ya kamata a kiyaye, tun a kiyaye wannan Allah yarda abun zai sauki.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Bincike ya nuna cewa cutar daji wato kansa al'amarin da ya sanya ƙwararru a harkar lafiya ke ƙara faɗakar da jama'a game da cutar, in ji wakiliyarmu da ke Bauchi Amina Abdullahi Girbu.
Dr. Sani Adamu likita ne a babbar asibiti jaha ya mana ƙarin haske game da cutar ta daji.
To ita cutar kansa dai cuta ce wanda yake take yaduwa tsakanin mutane ba, wato cuta ne wanda yake asalinta a jikin mutum take farawa. Jikin kansa, jikin shi wani sashin ta yakan canja kuma ya koma, wato yana cutar da ainihin gangan jikin, kamar naman jikin mutum shi ne kuma halittansa yakan canja, kawai sai ya fara girma, sai kamar ƙari hakan nan, sai ka ga nan da nan kwana da kwanaki yana ta girma abinda da baya wajen, to har ya kai ga yanda zai cutar da ainihin jikin. Sannan ita wannan cuta kuma gaskiya waɗansu an san asalinsu da abin da ke jawo su, amma mafi yawan cutan kansa har yanzu ana kan bincike a gano dalilan da yasa ake samun waɗansu cututtuka na kansa. Sali kamar mutum ne kaga gyambo a ƙasawunsa, to gyambon nan ayi ya warke, sai ya ƙi warkewa, kuma sai kaga yana daɗa faɗi yana zurfi har kaga ya ci har zuwa har ƙashi, a ƙashin ma bai bar ƙashin ba, ya wuce ya ci kashin, sai kaga har kafan ma ta zo ta rube ta karye. To wannan misali ne kaɗan daga cikin abin da cutan kansa takan iya yi. Kuma mafi yawan su ba magani, kusan kashi 50 daga cikin cutan kansa ana iya warkar da su, amma a can kasashen duniya wanda suka ci gaba, kasashen Turawa, in akwai kansa a ɗan yatsan mutum a kafa, tun ba ta je ko ina ba za ta iya harba 'ya'yan cutan nata ya da su a kaman kwakwalwa, huhu, hanta, cikin kashi, yanda yake ga mafarin a can amma kuma ya riga ya yadu a jikin mutum.
Dr. Sani Adamu kenan na asibitin mallakar gwamnatin jiha. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shi ma wakilinmu dake jihar Maradin Jamhuriyar Niger, Shaibu Mani, ya tattauna da ƙwararren likita a ƙaura Dr. Ahmadu cewa koyaya cutar daji wato kansa take.
To abin da ake kira cutar daji ko kansa shine ƙwayar halitta wadda ta bijire ma tsaro na jiki, saboda kowace ƙwayar halitta ta jiki na tsare ta yanda ba za ta haɓaka ba yanda ta gida ma. In muna tuni shi dan Adam yanda Allah ya yi shi can farkon farawa, lokacin da ƙwayar halitta ko maniyyi na miji ya hadu da ƙwan mace, abin da suke bada ai ƙwayar halitta ɗaya ce. Wannan ƙwayar halitta ɗaya ai ita ce za ta rabuwa biyu, daga nan ta zan hudu, daga nan ta zan takwas, daga nan har ta bada miliyoyi. To duka ƙwayar halitta haka Allah ya yi ta, rabuwa take, amma wannan rabuwa tana da iya. To shi kansa ƙwayar halitta ce wadda ta bijire ma jiki wadda ba ta jin tsaro, kenan sai ta rabu yanda ta gida ma, sai ta shiga yanda ta gida ma.
Dokta, kala nawa ce musamman yanzu a Niger ke damu al'umma maza da mata?
Ita cutar kansa ana iya samun ta ga kowa, misali ana iya samun ta ga yara, ana iya samun ta ga mata, ana iya samun ta ga maza. Amma an sani akwai cutar kansa wadda aka fi yawan gani, misali wajen mata an fi yawan ganin cutar kansa ta bakin mahaifa, an fi yawan ganin cutar kansa ta nono. Wajen maza an fi yawan samu cutar kansa ta wani nama yana nan ga turkin mahaitsara da ake cema adenom, an fi samun ganin cutar kansa ta anta, saboda cuta ta bayyana wadda mutane suke fama da ita.
Duk wannan cuta akwai ta babbar illa?
Ba shakka cutar kansa tana da illa ba dan kadan ba.
To ai magana kan ce rigakafi kuma ya yi magani?
To ana iya rigakafi musamman da wajen cutar kansa na mata. Kaga game da cutar kansa ta bakin mahaifa akwai rigakafin da ake, akwai wani bincike da ake kafin ma wurin ya zama kansa, ana yin bincike a gane cewa yana iya zama kansa. To lokacin nan ne wannan wurin da ke shirin zama kansa sai a hudda shi. Wajen nono duk wani kunduma sa a gani ga nono mace ya kamata a hudda shi kafin ya zama kansa, shikenan mace Allah ya raba ta da cutar kansa. Wajen maza ma haka nan ne kansa. Wajen kansa na anta shi ma haka ne. In aka ce ga mutum yana da fama da shawara, to ya kamata da nan a ɗauki matakai, ba kyale shi za a yi ba, ya ta shaye-shaye.
Doktar Manu Amari kenan, ƙwarar likita a ƙaura Hassau. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shaibu Mani daga Jamhuriyar Nijar. Zazzaɓin malaria na ɗaya daga cikin cutar da ke yi wa mata masu juna biyu da ƙananan yara lahani, abinda wani lokaci yake kaiwa ga rasa rai. Yanzuwa yanzu an kiyasta cewa sama da mutane miliyan 2,000 ne ke fama da zazzaɓin cizon sauro a faɗin duniya, in ji wakilinmu da ke birnin Kanan Dabo, Muhammad Salisu Rabiu.
Wata ƙwararriyar likita da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, Dr. Hawa Abdullahi, ce ta bayyana haka yayin da na tambaye ta ko yaya ita wannan cuta ta zazzaɓin cizon sauro take, kuma me yasa ake samun yawaitar kamuwa da cutar.
Ita wato cuta ta zazzaɓin cizon sauro cuta ce wadda take addaban mutane, kusan in ce mutane da dama suna tare da ita, kuma kusan wasu ma basu san suna dauke da ita ba, tunda ba lalle ne wani ya nuna alama ba. A kiyasin da aka yi a duniya an gano cewa sama da mutane biliyan 2 ne suke tare da wannan cuta ta zazzaɓin cizon sauro, wanda wasu za su nuna alama, wasu kuma ba za su nuna ba. Kuma an kiyasta cewa a cikin biliyan 2 nan aka yi kiyasi, za a ga cewa kashi 90% na cutar zazzaɓin cizon sauro an fi samu sa kasashe masu tasowa, wanda ita kanta Najeriya tana cikin waɗannan kasashen da muke bayani. Kuma banda wannan mun san cewa ba karamar illa take haifarwa ba, saboda kasancewar ana samun yawaitar ta, kuma mutane wasu ma ba su san cewa suna dauke da ita ba, zaka ga cewa ba wuya ta kashe kananan yara, ba wuya ta kashe masu juna biyu. An yi kiyasin cewa a kashe-kashen kananan yara da ake samu, kashi 30% na mace-macen su da ake samu daga zazzabin cizon sauro yake zuwa. Na kananan yara, na mata kuma masu juna biyu kashi 11-13% yana da alaka da zazzabin cizon sauro. Kuma a cikin dai kiyasin da aka yi an gano cewa akalla duk a cikin awa daya mace mai juna biyu akan samu kusan mace 720 wacce take daukan juna biyu musamman a kasashe masu tasowa
wanda ta kamu da wannan cuta
waɗanda suke daukan ciki mata masu juna biyu ana samun mutum 720 wanda a duk awa ɗaya suna daukan juna biyu kuma kowace a cikin su za ta iya kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro kuma dai a cikin kiyasin da aka yi an gano cewa a duk sakan 10 ana iya samun mace ko mutum ɗaya wanda zai iya mutuwa daga zazzabin cizon sauro kaga cewa minti ɗaya kenan ana iya samun mutum 6 da su yi mutuwa ba wai kamuwa da cutar ba mutuwa ake magana daga zazzabin cizon sauro to kaga wannan cuta ce mai matukar matsala wacce ta kuma a ce irin su cutar HIV cutar tuberculosis da sauransu karfi tunda ita ana samun ta kusan ko yaushe to kuma abu na biyu da kai magana akai shine ta da kace na ta yaya ake kamuwa da ita wannan cuta ita wannan cuta ana kamuwa da ita ne idan ya kasance cewa ta macen sauro ta ciji mutum ka san a sauran akwai ta mata akwai na namiji to ta macen sauran ita ce idan ya kasance cewa ta samu wanda yake dauke da kwayoyin cutar cizon sauro sai ta cije shi ta zuki jinin shi to idan ta zo a cikin yawunta za a samu canje-canjen wannan kwayoyin halitta na zazzabin cizon sauro wanda ta riga ta zuka to idan ta saka dan canje-canja kuma ta zo ta samu mutum mai lafiya ta cije shi to sai ta fesa masa wannan kwayoyin cuta na zazzabin cizon sauro to a lokacin da ta fesa masa wannan kwayoyin cuta to za su shiga cikin ƴaƴan jini ka san shi jini akwai ruwa akwai ƴaƴa gundarin ƴaƴansa akwai wasu sinadarai a cikin shi to cikin ƴaƴan jini wato abin da muke cewa blood cells ciki take shiga to idan suka shiga nan za su hayayyafa su canja kamanni daga nan kuma dan jinin ya kumbura sai ya fashe to idan ya fashe sai su bi jini sai su shiga su je cikin hanta to a lokacin da suka je cikin hanta ma za su yi wannan hayayyafan su girma su shiga cikin ƴaƴan hanta na ma shi ma in ya kumbura ya fashe to sai sake bin hanyar jini sai su fito su dawo cikin jini to in suka dawo cikin jini annan ma za su ci gaba da hayayyafa su shiga su ta girma su canja kamanni inda daga nan ma za su kuma fashewa to in suka yi wannan fashewar to sai su yanke shawara wasu a cikin sai su sake zuwa su samu dan jini mara matsala sai su je su kama shi a jikin mace daya wasu kuma a cikin su sai su tafi sai su dawo sama daidai inda fata take da wani sauran ya zo ya zuka to zai kwasa kuma ya kai wa wani mutum to kaji tunda ake kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro
Dr. Hawa Abdullahi ta kara da cewa cutar ta fi kamari ne a kasashe masu tasowa saboda yanayin yadda mahallansu suke da kuma gazawar gwamnatocinsu na daukar matakan kawar da cutar da kuma irin halin ko in kula da al'umar yankin ke nunawa wajen daukar matakan kare kai daga kamuwa da cutar. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya.
Yau da gobe shirin matasa.
To sai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA.
A jihar Zamfara kuwa an gudanar da aiki ne na cututtuka daban-daban a fadin ƙananan hukumomin da ke jihar. Uwar ginin gwamnan jihar Hajiya Asma'u Abdulaziz Yari ta faɗi hakan. Wakilinmu da ke Katsina Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana da rahoto.
Ko wace local government muka je ana mutum 200 aiki kuma babu inda aka samu kasa da mutum 200 mun samu ma fiye da haka nan kuma mutane suna fama da rashin lafiya to babban taimakon da yau zaka iya wa mutumin karkara saboda watakila idan ka bada sakon kuɗi ko abinci kace a kai mashi sakon nan ba zai zo complete a hannun shi ba so da yawa akan bada sakon kudade da abinci amma a rage kafin ya kai gare su sai naga cewa ya dace mu bi su garuruwan su mu nemo masu rashin lafiya na daidali da gwaiwa da karo da sauransu mu yi musu aiki nan take kuma kyauta fi sabilillahi aikin nan babu inda muka je muka samu wani ya ce a'a shi bai yadda ba zai raba cutar nan da wani a'a mai rashin lafiya ne shi dai aka bari da rashin lafiya ce shi yasa wannan aiki yayi tasiri
ta ce sun duba tare da tantancewa domin wasu marasa lafiya ba za a iya yi musu
aiki ba a cikin garin Nagusau, sai dai akai su wasu wurare.
Mun duba mun gani a wasu kauyuka da muka shiga mun samu cases, severe cases na waɗanda ba za a iya musu aiki na a cikin Zamfara ba. To muna kira gare ku ku taimake ni dukkanku da kuke nan tare kuke da gwamna, honorable commissioners, manyan abokanin gwamna, shugabanni, sarkin Gusau, ku taimaka mani mu dauki wannan aiki gaba ɗaya mu kai shi wurin gwamna domin ya bada dama waɗanda ke da special cases ɗin nan da ba za a iya musu aiki a Gusau ba, to a dauke su a karanta da su gaba domin a kiyaye lafiyar.
Malam Hadi Gusau uba ne na Yusuf Hadi da aka yi wa wannan aiki.
Wannan yaro Yusuf ya dade yana fama da wannan matsala tun yana dan karami, gashi yau ta sanadiyar ki Allah ya raba shi da wannan matsala.
Zaradin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuwa sai tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu da ke Abuja, Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa, akan halin da ake ciki game da ɓullar zazzabin cutar lassa a Najeriya.
Dr. Abdulsalam Nasidi, a wani matsayi ake da yanzu a wannan ƙasa kan lassa fever ko kuma zazzabin lassa?
Zazzabin lassa dama shi ba kamar Ebola ba ne, shi yana nan tare da mutum tuntuni. Da yake na biyu shi Ebola an kawo shi ne ta jirgin sama kuma mun mai da shi. So amma shi wannan yana cikin birayen mu da suke kusa da mu, suna ta yawo, suna ta cinye mana abinci da sauransu. So kauda cutar ko zazzabin lassa ya fi dan wahala da yadda aka yi da yaki da Ebola. Amma duk da haka mun gode wa Allah muna ta samun nasara. Domin sababbin wanda suka kamu da wannan cutar suna ta raguwa yanzu, amma kwanaki suna yaduwa amma ba su da yawa kamar yanzu wanda abin ya fara. Idan aka lura lambobin mutane suka kamu da cutar bai canza ba sosai na sati uku da suka shige.
A mutum nawa ne suka kamu da cutar?
Yanzu haka ana magana mutane 177 kuma wajen 101 sun rasu.
101 ba 109 ba?
108 yanzu ya zama 108.
Wanda suka rasu?
Wanda suka rasu.
Kenan ana nufin cewa tun shekara 1949 din nan da ake fama da wannan cuta ta lassa har yanzu ya zama babban kalubale kenan gare ku?
Ai ba wai ana kowane shekara na yaƙi da lassa, zazzabin lassa kamar yadda ake da malaria da sauransu ba. Sha'anin lassa sai in ya bullo a je kawai ya yi maza a fesa ruwa kamar gobara sai kuma dawo. Kuma muka ba da shawara ya kamata a ci gaba, ya kamata a yi kaza, ba a samun tallafawa daga masana'antar gwamnati yadda ya kamata. So sai shekara biyu suka shige shi na ka fara ganewa cewa wannan fa cutar fa tana nan kamar malaria ita ma, ya kamata a samu program a dinga bin cutar, tabbatar cewa muna da program na kauda cutar daga ƙasarmu. To shine yanzu haka abin za mu ce muke dan samu nasara cewar da ya bullo na shekaran da ba mu yi maza mun yi abin da muka yi ba, da yanzu na Allah kawai sai mutane za su kamu da mutane suka rasu da kida sun fi haka.
Madina Dauda kenan tare da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja, akan halin da ake ciki game da bullar cutar zazzabin lassa a Najeriya. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban tattaunawar. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Jiragen saman yakin Amurka sun kai hari kan sansanin horar da mayakan ISIL da ke yammacin Libya jiya Juma'a kan iyakar Tunisia, suka kashe kuratan 'yan ta'adda da dama. Jami'an ma'aikatar tsaro a nan Washington sun ce mai yiwuwa ne an kashe Nuruddin Chokchen, wani jigon kungiyar ISIL a harin. Sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro Peter Cook ya ce mun hakikanta cewa harin ya yi nasara. Ana alakanta Chokchen ne da manyan hare-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar Tunisia bara, ɗaya gidan juju, ɗaya kuma a wani wurin shakatawa inda a hare-haren guda biyu aka kashe akalla mutane 60. Prime Minister Burtaniya David Cameron ya cimma yarjejeniya da sauran shugabannin kungiyar tarayyar Turai 27 jiya Juma'a na kyale Burtaniya ta ci gaba da kasancewa memba a kungiyar a matsayin yar gata. Cameron ya ce zai gabatar da yarjejeniya ga majalisar zattarwa mataki na farko da zai kasance wani yaki mai tsawo mawuyaci kuma na jan ra'ayi masu kada kuri'a a Burtaniya da za su goyi baya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.